أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سو سولارمو أولا كفا مي البركة فهمي إن شاء الله تعالى ينظمنا تاريدا babban bakon namu, babban malamin namu daga hadara ta Maulana Sheikh Gibrima radiyallahu ta'ala anhu. Wannan malami namu mai suna Sheikh Dr. Ayyuba Ibn Muhammad Barma Al-Karamsani al-mulaqab bi Abil Mukhtar ko kuma Khadimul Mujahidin. Duka ana ambaton shi da wannan shine babban bakon namu da yaso daga guru tace halarata Sheikh Gibrima. Insha Allah ta'ala zai mana jawabai a haula tasawuf da abin da ya walici haka din gurgudan awa daya insha Allah ta'ala, kuma muna tare da shi daga nan zuwa gobe zuwa jibi in bakin abin da Allah ya kaddara mana insha ta'ala. Insha Allah ta'ala karamakum Allah min fadlikum.
A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu irin wannan lokaci, irin wannan rana mai albarka. Muka ziyarci yan uwa Tijaniya Sufiya a wannan kasa mai albarka, kasar Niger, kuma asima babban birni wannan kasa ne, wanda kuma muna tare da manya-manyan shehunanmu, ciki wanda ya gabatar da mu Sheikh Umar Muslim Sulman, wanda kuma da ikon Allah za mu gabatar da nasihohi da abin da ya dace wa ƴan uwa. Abin da za mu yi magana a kansa shi ne tasawuf, sufanci da kuma tariƙa ta Tijaniya, asalinsu da kuma inda aka samar da su. Sanin kowa ne ma'aiki alaihi salatu wassalam an rawaito a wajen shi daga hadisin Abdullahi bin Umar, wanda shi ma ya rawaito a wajen mahaifin shi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. An tambayi ma'aiki akan addini, sai ya kasa addini zuwa abubuwa daban-daban zuwa kashi uku. Hadisi shahararre wanda aka fi saninsa da hadisi Jibril, fa'akhbirni anil islam, fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil ihsan. Abubuwa guda uku aka tambayi ma'aiki alayhi salatu wassalam. Musulunci ya ce al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahajja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Wa in abubuwa su ne ya ambace su musulunci: kalima ta shahada, salla, zaka, azumi, hajji. Wa'annan kuma abubuwa ne waɗanda ake yin su da gangan jiki, abubuwa wanda ake yin su da gangan ciki. Sannan kuma da aka tambaye shi imani, ya ambaci rukunin imani guda shida: al-iman an tu'mina billahi أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره ولن أبو بواني لقدر تكتا وأزوجيا داك تنبيش الإنسان سيكي الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك تسمو دهك سنقواني إذا كان نيمان بياني أكن سلة ko bayani akan azumi ko zakka ko haji zaka koma litattafai ne da suku litattafan tukun da suka shafi al-mazhab al-hanafi sai al-mazhab al-maliki da kuma al-mazhab al-shafi'i sai kuma al-mazhab al-hanbali mazhabobi guda hudu wadanda a duniyar musulmai suka hadu akan biyayya a gare su tun daga lokacin wadanda aka nasabta musu wadannan mazhabobi har zuwa yau duk inda ka je a duniya in ma ka ga musulman wajen suna bin mazhabar hanafiya ko suna bin mazhabar malikiya ko shafi'iya ko kuma hanbali to saboda haka duk bayanin da ya shafi fiqhu zaka same shi ne a cikin littattafan fiqhu na wadannan mazhabobi sannan kuma bayanai wadanda suka shafi imani kuma to zaka samu ne a cikin littattafai na tauhidi a cikin littattafan tauhidi ne ake samun bayanin menene imani da Allah sannan kuma sifofin Allah sifofin manzanni kowanne daga ci wanda ya zama wajibi da wanda ya zama mustahili da kuma wanda ya zama to ja'izi a cikin littattafan tauhidi zaka samu bayanin al-imani sannan kuma sanin kowa ne a cikin littattafan fiqhu ko kuma littattafan tauhidi ba za ka samu bayanin abubuwan da suka shafi ruhi ba ma'anar ruhi abubuwan da su ne za ka yi ruhin ka ya zama tatacce ruhin ta kasance tana da alaka da ubangijinsa littattafan fiqhu ba sa magana akan wannan littattafan tauhidi ba sa magana akan wannan sai littattafan sufanci ne da nau'o'insa daban-daban wanda a ciki ne za ka samu bayani akan yaya ake yakar zuciya ta yaya ake tsarkaka zuciya waɗanne auradi ne wurdi ne idan aka yi zuciya zai tsarkaka sannan kuma ta yaya zaka kubuta da hasada da keta da sauran miyagun cututtuka na zukata wanda ba za ka samu wannan bayani ba sai a cikin littattafan sufanci da nau'o'in littattafan kala daban-daban wanda a nan ne al-ihsan da manzo sallama yake bayani a kai yake ma'ana ba za ka samu bayani al-ihsan din da mun zo yayi bayani ba har zuwa wannan lokaci sai a cikin littattafai na sufaye ne zaka samu wannan bayani shi yasa ma'aiki yace al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka sanin kowa ne ba kowanne musulmi ne yake bautawa Allah kamar yana ganin sa ba saboda idan musulmi yana bautawa Allah kamar yana ganin sa ba zai iya yin sahawi a zuciyarsa har kabili da ba'adi sukama shi ba kamar yadda kuma ba zai iya girkinta ibada daga lokacinta ba kamar yadda ba zai iya yankewa daga ibada ba kowanne lokaci za ka same shi a cikin ibada ne saboda haka yadda aka samu bayani akan sallah da zakka da azumi da hajji cikin littattafan fiqhu aka samu bayani akan imani cikin littattafan tauhidi to haka nan za a samu bayani akan sufanci da tarihin sufaye da hanyoyin da ake bi ake tsarkaka zuciya da ruhi a cikin littattafan sufanci ne to saboda haka al-islam shi ne ɓangaren fiqhu sannan al-iman ɓangaren tauhidi al-ihsan kuma ɓangaren abin da ya shafi tasawufi sufanci da kuma tsariku da ake nasabta su zuwa shi sufanci din to wannan wani abu ne malaman duniya gaba ɗayansu sun amince da wannan sannan kuma asalin sufanci wani abu ne wanda aka samu shi daga karantarwar ma'aiki alayhi salatu wassalam. Saboda idan ka duba ayoyin Qur'ani zaka ga bangaren hukunce hukunce sun kasu suma zuwa kasuwar addini zuwa a wayannan abubuwan nan guda uku, al-islam, al-iman, al-ihsan. Zaka zo ka samu wasu ayoyin Qur'ani suna magana akan sallah, suna magana akan zakka da hajji da azumi da sauransu. A wayannan ayoyi ne su malaman fiqhu na mazhaba suka curo mana da hukunce hukuncen sallah, azumi, zakka da hajji. Kowanne a ce wannan farilla ne, wannan sunna, wannan mustahabi, suka yi bayani dalla dalla. To haka nan malaman tauhidi al-imamu Abdulhassan al-Ash'ari da al-imamu Abu Mansur al-Maturidi waɗannan su ma sun shigo cikin Qur'ani ne, sun duba ayoyi da suke magana akan babin imani, suka cicciro mana aqidu ingantattu waɗanda suka dace ko suka zama dole musulmi ya fitar su a cikin zuciyarsa. Haka nan su kuma sufaye sun shigo cikin Qur'ani ne, sun ɗauko ayoyi waɗanda suke magana akan zuhudu, irin su innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi, ko udrib lahum masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi. Ire-iren ayoyi waɗanda suke magana akan gujewa duniya da kuma kwaɗaitarwa wajen lahira. To suka ɗauko matsaloli na waɗanda suka shafi tasawufu ma, kamar yadda malaman fiqhu suka ɗauko, kamar yadda malaman tauhidi suka ɗauko. To saboda haka ba zai yiwu misali a bawa malaman fiqhu dama su shigo cikin Qur'ani su ɗauko ayoyi su yi istinbatin matsalolin fiqhu, kuma malaman tauhidi a ba su dama su shigo cikin Qur'ani cikin ayoyi da suke magana akan babin imani su ɗauko hukunce-hukunce na aqidu ingantattu. Sannan kuma a ce su sufaye ba za a ba su dama su shigo Qur'ani su ɗauko ayoyi waɗanda suke magana akan tsarkaka zuciya da kuma tsarkaka ruhi ba. Saboda haka ba zai yiwu ba. To kamar yadda ba zai yiwu ba kuma a ce mutum ya yarda da wasu bangaren addini bai yarda da wani bangare daban ba. Saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin da dazu muka karanta ya tambayi sayyidina Umar, yace a tadri man isa'il wa kuntu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Waɗannan abubuwa guda uku, al-islam, al-iman, al-ihsan, su gaba ɗaya ya hada ma'aiki ya kira su din. Jibrilu ya zo ne don ya sanar da ku addininku. Waɗannan abubuwa guda uku su ne addini. To da zarar mutum ya yarda da al-islam, ya yarda da al-iman, ko ya yarda da babin fiqh, ya yarda da babin tauhidi, amma bai yarda da babin tasawuf an ciro shi cikin al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu ba, to a wannan lokaci ya rage cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da su. Domin haka ne lamarin tasawuf Allah subhanahu wataala yake magana a cikin Qur'ani. Duk ayoyin da suke magana akan a tsarkaka zuciya, a tsarkaka ruhi, to waɗannan ayoyi gaba ɗaya ba za ka samu bayanin su ba sai ka koma cikin littattafan sufanci. Misalin ayoyi na taskiya, walakin Allah yuzakki man yasha, ko kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, ko kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Irin waɗannan ayoyi. Haka nan ayoyi waɗanda suka shafi zuciya, kamar yadda dazu muka yi magana a kai, haka ayoyi waɗanda suka shafi haƙuri. Saboda asali idan aka ce al-haƙuru a da shi ne ake nufi da sufanci. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu sahabbai waɗanda ake ce musu ahadu sufa da suna al-fuqara'u, yake cewa lil-fuqara'i alladhina ubtiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. wannan aya ta sauka ne akan wasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wadanda ake ce musu ahadu sufa, su kuma Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wasu sifofi da halayya wanda har yau zuwa wannan zamani ba za ka samu wasu galibi da wadannan sifofi ba, sai sufai za ka zo ka samu. Saboda Allah subhanahu wataala ya sifanta su da alladina uhsiru fi sabilillahi, su ne waɗanda suka tsare kansu saboda aikin tafarkin Allah. Ko yaushe sun tsare kansu, ba za ka tsince su cikin kasuwanni ba, ba za ka tsince su gun wasanni ba, ba za ka tsince su a komai ba. Kullum za ka same su suna karantarwa, suna ba da ilimi, kullum za ka same su suna cikin ibada. Alladhina utiru fi sabilillahi, haka na Allah da ya ce la yastati'una darban fil ardi, ba za su iya wata fatauci a doron ƙasa na neman duniya ba, saboda ita duniyar ba taron su. To har yau za ka zo ka samu a iyayen musufaye ne ake samun wa'innan. Haka na Allah da ya ce yahsibuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, wanda bai san halin su ba zai tsammani cewa su mawadata ne, saboda ba sa tambayan kowa, sannan kuma sun wadatu da abin da Allah subhanahu wataala ya ba su. Sai ka zaci cewa mawadata ne, shi yasa Allah yace la yasaluna an-nasa hilafa, sam ba za ka same su suna tambaya ba, balle su takura ko su naci a cikin wannan tambaya din. Waɗannan duk sifofi ne na waɗancan sahabban manzo ahadu sufa, wanda kuma sufaye tun daga zamanin tabi'ai zuwa yau suka zamanto magadansu suke koyi da su. Saboda haka idan ana magana akan sufanci, za ka tsinci sufanci cikin ayoyin Qur'ani, ayoyi da suke magana akan ma'arifa, ayoyin da suke magana akan haqiqa, ayoyi waɗanda suke magana akan zuhudu, ayoyi waɗanda suke magana akan tazkiya, zuwa ayoyi nau'i daban-daban waɗanda cikin littattafan tasawuf ne za ka na samun bayanansu da kuma istinbatin matsaloli waɗanda suke alaƙa da su. Haka nan cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, hadisan manzo suma akwai hadisai masu bayani akan zuhudu, akwai hadisai masu bayani akan riqaqu, akwai hadisai masu bayani akan ma'arifa, akwai hadisai masu bayani akan wasu babi daban-daban waɗanda ba za ka samu istinbatin matsalolinsu ba sai ka shigo cikin littattafan sufaye. Da waɗannan hadisai ne su ma sufaye suke istinbatin da yawa daga cikin matsalolin da suke alaƙa da tarihin sufaye. Sannan kuma waɗannan littattafai, in ka duba Sahihul Bukhari, za ka ga akwai kitabu Zuhudi wa Riqaq. To wancan lokacin sufancin shi ne ake kiran shi zuhudu, sannan ake kiran shi riqaqu. Haka in ka duba babu zuhudi wa riqaq ko babu riqaq cikin Sahihul Muslim, haka nan littattafan hadisi idan ka duba za ka ga da kyar ne idan baka samu wani babi da ake kiran shi babu zuhudi ko kitabu zuhudi ba, ko kuma ka samu babu riqaq ko kitabu riqaq ba. A wancan lokacin sufancin suna kiran shi zuhudu, sufancin suna kiran shi riqaqu. Saboda haka ne a wancan lokacin da yawa daga cikin malamai suka rubuta littattafan sufanci da suna kitabu zuhudi. Wanda ya fara rubuta wannan shi ne Abdullahi bin Mubarak, wanda Abdullahi bin Mubarak din nan shehi ne, malami ne na Imamu Malik, dadewan shi ya rubuta kitabu zuhudi, ana cewa shi ne kitabu zuhudi na farko da aka rubuta. Sannan Imamu Ahmad kansa ne mazhaba ya rubuta kitabu zuhudi, ɗansa ya yi zawa'idi na kitabu zuhudi ɗin. Haka nan na bayan su al-Imamu al-Baihaqi, wanda malamin hadisi ne babba, shi ya rubuta kitabu zuhudi guda biyu ne, akwai kitabu zuhud al-kabir, akwai kitabu zuhud al-saghir. Haka nan Abu Nu'aym al-Asbahani shi ma ya rubuta kitabu zuhudi, haka Abu Abdurrahman Sulami shi ma ya rubuta kitabu zuhudi. A wancan lokacin in ka ji an ce zuhudu ana nufin sufanci, sunan ne yake canjuwa yau da gobe. To saboda haka kaga wayannan malamai, malaman hadisi, malaman mazhaba, wanda tun a wancan zamani karni karshe-karshen karni na farko, farko-farkon karni na biyu, suka fara rubuta littattafai na zuhudu, wanda ciki akwai Sahihul Bukhari, ciki akwai Sahihu, a cikin Sahihul Muslim, cikin al-Imamul Baihaqi da muke magana a kansa. Shi Imamul Baihaqi, akwai Abu Abdullahi al-Hakim, shi ne mai littafin al-Mustadrak ala Sahihaini, wanda abokinsa ne kuma yana da riwaya a bunsa. To su wayannan gaba ɗayan su sufaye ne, sun wallafa littattafai a wancan lokacin na sufanci, amma da suna na zuhudu. Wasunsu kuma suke rubuta littafin sufanci a wancan lokacin da suna na fakuru, har zuwa zamanin su Ibnu Taymiya, su Ibnu Qayyim al-Jawziyya, irin su Ibnu Kathir da makamantansu, wanda galibi akan iya nasabta cewa su makiya sufaye ne, ba su yarda da sufanci ba da abin da ya kama da wannan. Ko wayanda suke kundenin din, ko wayanda suke inkarin, suke ƙaryata sufanci da tarikun sufaye, suke cewa wayannan su ne iyayen gidajensu, su ne shehunansu, su ne malamansu. Wanda hakikanin gaskiya idan ka koma cikin littattafansu za ka ga cewa su kankansu din sufaye ne. Abin da zai nuna wannan shi ne su kansu sun wallafa littattafai na sufanci. Ba zai yiwu wanda ba sufi ba ne ya wallafa littafi na sufanci. Misali, Ibnu Taymiya kanshi ya rubuta Kitabul Ubudiyya. Kitabul Ubudiyya nan in ka karanta daga farko har zuwa ƙarshe, ba abin da za ka gani face abin da ake ƙaryatawa, ake cewa ba gaskiya ba ne cikin littattafan sufanci. Saboda shi Kitabul Ubudiyya, al-Ubudiyya ɗin kansa ɗaya ne daga cikin suna na sunayen sufanci. Ana cewa al-Ubudiyya ilimin sufanci, ana cewa ilimin al-Ubudiyya ilimin suluki, ana cewa ilimin zuhudi, ana cewa ilimin fakri, ana cewa ilimin rikaki, har zuwa lokacin da wannan suna ilmin tasawufin ya zauna. Saboda haka cikin Kitabul Ubudiyya, Ibnu Taymiya hatta fana'i, abinda shi ne yake kulle kai a cikin ilimin sufanci, sai da Ibnu Taymiya ya kasa fana'i zuwa kashi uku, ya yi bayanin kowanne daga ciki, sannan ya tabbatar da cewa fana'i wanda yake karɓaɓɓe shi ne fana'u shuhudi. Fana'ul wujudi kuma ya ce wannan ba fana'i ba ne, ba a samu sufaye suna ikirari da wannan nau'i na fana'i ba, amma fana'i na shuhudi ya ce gaskiya ne. Hakan ciki ya naƙalto maganganun su al-Imamu Junaydi, ya kafa hujja da su. Hakan almajirin shi Ibnu Qayyim al-Jawziyya ya yi sharhin littafin Manazilu Sa'iri. Wannan littafi na Manazilu Sa'iri na dinnan littafi ne mafi girma cikin littattafan sufanci a wancan lokaci, wanda ya rubuta shi kuma Abu Isma'il Harawi ne, wanda yana bin mazhabar Hanbali ne. A cikin wannan littafi babu wani abu da ke cikin Jawahirul Ma'ani na Tijaniya wanda aka kawo abubuwa masu kulle kai wanda ba za ka ganshi cikin wannan littafi Manazilu Sa'iri na ba. Kai, akwai abubuwa ma da yawa wanda a cikin Manazilu Sa'iri aka ambace su, mutanen wannan zamani ba za su yarda da shi ba. Wayannan abubuwa kuma ba a ma ambaci ire-iren su cikin Jawahirul Ma'ani da ake kace-kace na shi akan wannan littafi din ba. To abin mamaki kuma shi wannan littafi, sai da aka samu Ibnu Qayyim al-Jawziyya, babban almajirin Ibnu Taymiya, yayi wa littafi sharhi. Wannan littafin sharhin da ya masa, ya mishi sharhi ne da suna Madarijus Salikina, shi sharhi Manazilus Sa'irina, Madarijus Salikina, ko fi manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wanda shi Ibnu Qayyim yayi sharhinsa. An buga wannan littafi da majalladi guda biyu, an buga kuma littafin da majalladi guda uku. To saboda haka wannan wayannan littafai guda biyu kitabul ubudiyya da kuma kitabu madarij salihina to wayannan duka littafai ne wanda suke ginshiki asasi cikin littafan da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka rubuta akwai kuma wasu littafan su daban wadanda suke da alaka da sufanci akwai kitabul istiqama na Ibn Taymiyyah wanda yawancin matsalolin da ke ciki yayi magana ne akan sufanci haka nan akwai tariqul hijrataini na Ibn Qayyim al-Jawziyyah wanda duk yayi magana ne akan bangaren abin da ya shafi tariqun sufaye cikin wannan littafi din haka nan na baya bayan su kaman Ibn Kathir wanda shi ma al-Majri ne na Ibn Taymiyyah cikin al-Bidaya wan Nihaya na tarihi da ya rubuta ya kawo tarihin dewa daga cikin sufaye irin su al-Imam al-Junaydu su Abu Yazid al-Bustami ya kawo tarjaman su har a cikin tarjaman al-Junaydu ma yake cewa shi Junaydu kusancinsa da Allah da lazamtan ibadu ne ya kai matsayin nan da ya kai inji Ibn Kathir saboda haka shi Ibn Taymiyyah asali ma bincike ya tabbatar da cewa shi mabiyin tariqar Qadiriyya ne ya samu tariqar Qadiriyya ne a wajen dan uwan Ibn Qudama wanda ake ce mishi Abu Umar shi kuma Abu Umar ya karbi tariqar Qadiriyya a wajen Ibn Qudama kansa dan uwan shi sannan kuma Ibn Qudama kuma al-Imam al-Zahabi da kanshi cikin littafin shi Siyaru A'lam al-Nubala ya kawo tarjama cewa Ibn Qudama ya je ziyarar Sheikh Abdul Qadir Jilani zai koma sai Sheikh Abdul Qadir Jilani ya rike shi sai ka saurara bayan kwana 50 sai Sheikh Abdul Qadir Jilani sai ya rasu fadan wannan a cikin Siyaru A'lam al-Nubala na al-Imam Zahabi yana inganta wannan sanadi cewa Ibn Taymiyyah ya karfi tariqar Qadiriyya a wajen Abu Umar a wajen Ibn Qudama kuma a wajen Sheikh Abdul Qadir Jilani kansa musamman ma idan aka duba al-Uqud ad-Durriyya na al-Majri Ibn Taymiyyah wanda cikin baituka da ya kawo na Rasa'in Ibn Taymiyyah ya kawo kasida cikin wannan kasida mawaqin yana cewa shaykhu tariqati wal haqiqati arifun warisa al imamata wal uluma fa haqiqi kaga anan ya nasabtawa Ibn Taymiyyah tariqa ya nasabtawa Ibn Taymiyyah haqiqa sannan kuma ya ce Ibn Taymiyyah arifi ne lafazi na arifi istilahi ne sufi kamar yadda yake sananne ne saboda haka imamu Zahabi shi ma a cikin rasayinsa yake gaya Ibn Taymiyyah cewa shi Ibn Taymiyyah din bangaren fiqhu shi hanbali ne amma kuma bangaren kuma zuhudu shi kuma Qadiri ne sanin kowa ne zuhudu a wancan lokacin shi ake ce ma tasawufi ake ce ma tariqa a irin wannan lokaci saboda haka in har wayannan makusantan Ibn Taymiyyah shi ne al-Uqud ad-Durriyya Ibn Abd al-Hadi da shi kuma al-Imam az-Zahabi da kuma Ibn Qayyim Jawziyyah wayannan sun tabbatar da cewa Ibn Taymiyyah yana intisabi zuwa sufanci zuwa tariqa to kaga babu wani da zai zo a irin wannan shekaru na baya bai zamani da Ibn Taymiyyah ba ya karyata abin da su da suka yi zamani da shi suka tabbatar sannan kuma bincike ya nuna cewa waɗannan malamai wanda duk duniya suke musu biyayya a layin sufanci suke musu biyayya a layin mazhabobin nan to dukansu sufaye ne wanda yi wa Abu Hanifa mai mazhabar al-Hanafi da Imam Malik da kuma Imam Shafi'i da kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi Abu Hanifa daga cikin abin da zai tabbatar da kasancewarsa sufi ne shi akwai shahararren sufi Dawud Ta'i wannan almajirin shi ne wanda kuma tarjaman sa malamai da suka rubuta mishi tarjama da tarihi sun tabbatar da cewa sababin kasancewar sa sufi Abu Hanifa ne wata ran suna zaune da Abu Hanifa sai Abu Hanifa yace masa ammal adatu faqad ahkamnaha sai shi Dawud Ta'i yake cewa fa ayyu shay'in baqiya sai Abu Hanifa sai yace al'amalu bihi shi a lokacin Dawud Ta'i ya girgiza hankalin sa ya tashi ya kaura cewa jama'a ya koma layin ibada tsantsa layin sufanci saboda haka Abu Hanifa daga cikin abin da zai tabbatar maka da cewa shi sufi ne kullum da daddare yana saukan Qur'ani cikin raka'a daya a kowace raka'a saukan Qur'ani yake wannan yana daya daga cikin tabi'u da ibadu irin na sufai duk raka'a yana sa Qur'ani daga Baqara har Nafi'a kowace raka'a har gari zai waye hakanan gabannin da ya rasu sai da ya sauke Qur'ani 70 a rayuwarsa kuma yana kwance a gadan jinyarsa na rasuwa sai da ya saukan Qur'ani 7,000 wannan duk tabi'a ce da irin zunzurutun ibada na sufaye haka nan idan ka tsallako kan al'imamu Malik har ya rasu bai mallaki gida na kansa ba ya gama rayuwarsa gaba daya a gidan haya ne wannan layi ne na zuhudu da muka yi magana a kansa a baya wanda in ba sufi ba babu wanda zai iya yin haka musamman ma kaman shi malami babba sarakuna suna tsoronsa suna ji da shi ya shahara duk duniya suna zuwa gunsa yana raye sannan kuma a ce ya gama rayuwarsa bai taba mallakin gida ba ya rayu a gida na haya wannan ya wadatu da ya kasance sufi ne hakanan daga cikin abin da zai tabbatar da cewa shi sufi ne in ya shigo garin Madina baya yawo da takalmi baya yawo akan taguwa ko kan doki a kafarsa yake yawo a Madina ba takalmi saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma girmama manzo shine abin da aka san sufaye da shi hakanan yana cewa idza ra'aytu wajha muhammad ibn al-munkadir zakarani al-akhirah yake cewa idan naga fuskar muhammad ibn al-munkadir yace fuskar zai tunatar da ni lahira saboda haka waɗannan duk abubuwa ne da suke tabbatar da sufancin sa hakanan ana rawaitowa a wajen sa yana cewa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafaqqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa yake cewa duk mutumin da ya zamanto malamin fiqh bai zamo sufi ba ko kace ya tara aiki ba ya tara ilimi baya aiki da shi to yake ya zamanto fasiki saboda ga ilimi ta tattar a bakin sa amma baya aiki da ilimin zaka same shi zaka tsince shi cikin kowanne irin aiki na asha kowanne aiki marar kyau ya zama fasiki haka ne yace duk mutumin da ya tara ilimin sufanci sannan kuma ba shi da ilimin fiqhu to shi kuma wannan yace ya zamanto zindiki ya zamo zindiki sannan kuma yace wanda ya hada tsakanin su wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa shine ya zamanto cikakken musulmi na hakika mumini na hakika wannan ibnu ajiba a cikin sharhin da yayi wa Hikam ibn Ata'illah ya kawo wannan magana ya nasabta wa Imam Malik hakana al-Mulla Ali Qari wanda yake Hanafi ne ya nasabta wannan magana zuwa ga Imam Malik hakanan daga cikin Malikawa akwai al-Adawi shi ma ya nasabta wannan magana zuwa Imam Malik kamar yadda an rawaito wannan lafazi a wajen Abu Bakar al-Warraq abinda kuma zai tabbatar maka ingancin wannan magana a wajen Imam Malik al-Majri al-Imam Shafi'i cikin diwanin sa har yau akwai yana cewa faqihan wa sufiyan fa kun laysa wahidan wa inni wa haqqi llahi iyyaka ansahu wa zalika qasim lam yazu qalbuhu tuqa وهذا جهول كيف ذو الجهل يسلب وكا امام الشافعي يفدا cikin diwani sahar yau akwai wadannan baituka wadannan baitukan suna tabbatar da cewa shi kansa imam shafi'i sufi ne shi ma saboda abin da ya fada cewa yayi ka zamanto malamin fiqhu sufi kar ka zamanto daya daga cikin su kaga wannan shine ma'anar abin da imam malik ya fada yake cewa ni ina rantsewa da haƙin Allah ina maka nasiha ne kar ka zamanto daya biyu malamin fiqhu zalla ko malamin ko sufi zalla ka zamo duka biyu yake wazalika qasin lam yazu qalbuhu tuqa shi malamin da ya karanta shi tura ba tsoron Allah yace zuciyarsa tauri ne da shi ba tsoron Allah wa hadha jahulul kayfudul jahl yasluhu shi kuma wanda yake ji da sufanci amma ba shi da ilimi jahili yace tayaya jahili zai jaru tayaya jahili zai zama to salihi wannan imam shafi'i ne ya fada wanda fadan wannan yana inganta maganar imam shafi'i imam malik ko da ba a rawaito shi da sanadi ingantacce ba sannan kuma shi kanshi imam shafi'i yake cewa sahibtu sufiyata ashrafi yace na abokanci sufaye nayi sufuba da su na zauna tare da su shekara goma wannan zai nuna maka darajar sufaye kuma wannan zai nuna maka shi imam shafi'i din almajirin sufaye ne ta yadda zai nuna darajar sufaye mutum ne daraja irin wannan kaman imam shafi'i wanda duk duniya ake bin mazhabarsa a ce ya je ya yi sufu ba tare da su ba shekara ɗaya ko biyu ba har shekara goma wannan kuwa magana ne ingantacce wanda cikin manya-manyan malaman shafi'iyawa al-imamu suyuti kowa ya riga ya san jalalarsa da sanin nukuli da ukulinsa saboda haka a cikin littafinsa ta'ayidul haqiqatil aliyya fi tashyidi tariqati shaziliya sai da ya kawo wannan magana ya nasabta wa imamu shafi'i sannan yake cewa wastafattu minhum kalimataini a wata riwaya salasa kalimati yace da yaje ya zauna da sufaye kusan shekara goma yace ya fa'idantu da kalmomi guda biyu a wata riwaya kalmomi guda uku kalma ta farko yake cewa qawluhum alwaqtu kasayti illam taqta'ahu yaqta'aka imam shafi'i yace naji sufaye suna cewa lokaci takobi ne ko kamar takobi ne in kai baka yanke shi ba to shi zai yanke ka ma'ana kai amfani da lokutan ka wajen bauta wa Allah idan baka yi amfani da lokutan ba lokutan za su zo su shuɗe su wuce kai asarar kuma akan wannan ne aka gina ginshikin sufanci saboda sufanci ba a so ka je ka saurari kide-kide ko kana sauraron waƙe-waƙe ko kai rawa ko a ganka filin gol kullum ana so a ganka da sarki kana ta ibada kana karatun Qur'ani akan wannan aka gina sufanci kalima ta biyu kuma yake cewa na nafsuka in lam tashghalha bil haqqi tashghalka bil batil yace na fa'idantu a wajen sufaye suna cewa ranka din in baka shagaltar da ita a aikin Allah ba to ita kuma za ta shagaltar da kai a wani aiki na banza wannan abu ne sananne shi ma ginshiki ne a safi na sufanci ma'ana ba zai yi shi dan adam haka kurum ya zauna baya yin komai ba in bai sa kansa aikin alkhairi ba to ransa din zai sa shi wani aiki na asha na banza misalin wannan idan baka dauki sarbi kana wurdi ko ka dauki Qur'ani kana karantawa ba zaka iya daukan waya ka shiga YouTube ka shiga WhatsApp ka shiga Facebook anan kuma zaka iya dauko kowace irin fitina ma saboda haka ne zaka ga yara ba sa zaman banza dole za su tayi ce wannan daki ne wannan gare ne wannan doki ne suna wasa shi asali Allah bai halicci dan adam saboda ya zauna banza ba in ya zauna in bai sa kansa wani aikin alkhairi ba to shi ransa din za ta sa shi wani aiki na asha na banza ya je ya aikata kalima ta uku wanda imam suyudi ya rawaito yake cewa qawluhum al-adamu isma yace naji sufa yace na cewa rashin abu din tsira ne ma'ana talauci da rashin abu a hannunka din tsira ne tsira duniya da lahira in ka lura duk wanda ya tara dukiya shine hankalinsa a tashi a duniya kamar yadda shi zai kasance hankalinsa a tashi a lahira shine wani malamin mu yake cewa na fahimci wannan ne yayin da naje aikin hajji ban si komai ba ba komai a hannuna da na zo iyakar zashi a wuce ka wuce na kayanka babu wuce yace na je inda ake hawa jirgi ba kowa ni kadai ya zaune yace to a lahiran ma haka ne inda baka je da komai ba clearing dinka za dinka ya wuce 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 ka shiga gidan aljanna kana hutawa san mutane suna nan suna checking suna nan a checking ana ta binciken su to saboda haka waɗannan kalmomi guda uku Imam Shafi yake cewa gun sufaye ya ji su ya fa'idantu da su bai ji agun kowanne malamin ciko ba wannan yana nuna maka shi Imam Shafi kanshi duk da jalalarsa almajirin sufaye ne sannan kuma yana nuna maka darajar sufaye kamar Imam Shafi da darajarsa zai je zamanto almajirin su zai zo ya zamanto yana cikin su wannan wani abu ne na alfahari ga sufaye haka ne in ka tsallo ko kasa kan al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal mun bayyana a baya yana cikin wadanda suka rubuta littafi kitabun zuhudi shi yana daga cikin babban dalilin da zaka gano malami daga cikin malaman magabata sufi ne in ka ga ya wallafa littafi mai suna kitabun zuhudi dalili ne wanda ba wanda ya isa ya kawar da wannan dalili cewa shi sufi ne ko kuma a cikin littafinsa ya kawo babu zuhudi ko kitabu zuhudi ko babu rikaki ko kitabu rikaki kamar yadda Imam al-Bukhari yayi kamar yadda Imam Muslim da wasu malaman hadisi suka yi wannan bayan wannan kuma Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin littafin da zan muku ambata Madarij as-Salikin sharhi na Manazil as-Sa'irina yake cewa Imam Ahmad bin Hanbal da kansa yana fada da bakinsa ya kore cikin ilmummuka guda takwas cikin ilmummuka guda takwas din da ya kore a ciki yake ilimin zuhudu din yana daya daga cikin wannan ilmummuka guda takwas kaga kenan wannan zai nuna ma shi Imam Ahmad bin Hanbal ba ma wai sufi bane kadai kwararre ne sheikhi ne murshidi murabbi cikin sufaye kasancewar zuhudun yana ɗaya daga cikin ilmummuka da ya kore da su gaya haka nan shi Imam Ahmad bin Hanbal abokin abin nan Abu Hamza As-Sufi baya rabuwa da Abu Hamza As-Sufi abokinsa ne na kub da kub har yadda idan ana shi Abu Hamza As-Sufi baya magana za a zauna a halka ta ilimi baya yin magana to idan mas'ala ta tushe aka kasa warwarewa sai Imam Ahmad bin Hanbal sai ya waiwayi Abu Hamza As-Sufi sai ya ce masa ma za ya kulu haza sufi yana wasa da shi yana ta wannan sufi ne zai iya faɗa akan wannan mas'alar da muke tattaunawa akai yake gaya wa Abu Hamza As-Sufi wanda kuma shi al-Imam Ahmad bin Hanbal da wuya ne ka samu malami ba hanbale wanda ba sufi ba banda ma wannan zamani da ake cikin gharabat al-islam a ce saudi tana bin mazhabar hanbali sannan kuma tana yakan sufanci abin mamaki wanda su magabata hanabila ba za ka samu ba hanbale wanda ba sufi ba ne kwata-kwata ba za ka samu ba irin su abin nan Ibn Imad ne littafin shajaratu zahab din nan irin su shi Abu Ismail Harawi irin su shi Ibn Taymiya da muka yi magana a kansa da Hanabila ne haka irin su shi Ibn Qayyim kansa da ire-iren su dewa wanda su Hanabila abin da aka san su da shi mazhabar Hanabila na tafiya ka fada da sufanci ne to wannan ne aka zo a ƙarshen zamanin nan aka gano cewa lalle ba zai yi a bambare mazhabar hanbaliya da kuma sufanci ba gaba daya domin da wuya ka samu littafi na Ibn Qayyim al-Jawziyya wannan littafin ba shi da alaka da sufanci shi kuma duk abin da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya rubuta Ibn Taymiya ne ya rubuta ya ɗebo ilminsa gaba ɗaya ta cancan a wajen Ibn Taymiya ne to da wannan za mu gane cewa ashe waɗannan malamai manya-manya na mazhabobi su sun nan duka mabiya hanya ce ta sufanci da waɗannan dalilai da muka yi magana a kansu. Sannan kuma abinda zai tabbatar maka da cewa sufanci shine hanya na tsira. Duk inda ka ga sufaye a duniya gaba daya, zaka je ka same su su masu zaman lafiya ne. Ba za ka samu sufanci da wata fitina cikin fitincino ba. Sabanin wasu kungiyoyi daban waɗanda suke yaƙi da su, za ka zo ka samu duk wata fitina a duniya, duk wata fitina a ƙasa, za ka zo ka samu galibi wannan fitina ta fito a gindinsu ne. To saboda haka dole ne idan mutane suna so su zauna lafiya, su yi addini ne karantar da su gaskiya, to dole ne su dawo layin nan na sufanci. Sannan idan aka ce tsarika, to kaman babi ne cikin babin sufanci duk. Kamar yadda idan ka ce alfuku, ka shiga cikin fiqhu za ka samu babin sallah, babin azumi, babin zakka, babu hajji. Haka ne idan ka ce at-tasawuf sufanci, to ciki za ka zo ka samu tariqatul qadariyya, tariqatul tijaniyya, tariqatul nashqabandiyya, ahmadiyya, idrisiyya, za ka dinga samun tariqu. Waɗannan tariqu sunaye ne ya bambanta su, amma aikin da kowace tariqa ta ɗauka tana yi abu ɗaya ne. Misalin wannan shine a kamfanunnuka ne daban-daban na abu guda, sunayen kamfanukan daban-daban, amma kowanne kamfani kuma yana kera abu abinda yar uwarta take kerawa ne. Kamar ce kamfani ne na takalmi, a ce akwai irin wannan kamfanin na wane, akwai na wane, akwai na wane, akwai wane, kowanne kamfanin takalmin ne ke yi ko kaman wannan ne. To saboda haka in ka shiga cikin tarika ta tijaniya, za ka ga an ce istighfari salati hailala shi za ka yi. In ka shiga kadiriyan ma shi ne, in ka je nashqabandiyan ma shi ne. Duk tarikar da ka shiga za ka ga wasu wurdi ne waɗanda aka iyakance, wanda za ka ɗauka kana yin su, ba wani abu ba ne daban, sunan ne kawai ya bambanta. Saboda kowa yakan nasabta kanshi zuwa malabin da ya karantar da shi wannan wurdi da yake yi ne, wanda kuma kwata-kwata ba zai yi a raba abu da sunansa ba. Saboda haka ne hatta kungiyoyin nan da suke ja da tarikun sufaye, su kansu suna da sunaye. Saboda haka ba zai yiwu kai ka sawa kanka sunan da kaga dama, sannan kuma ka hana wasu kuma su kira abin da suke kuma da sunan da suka ga dama ba. Musamman su ba kungiyoyi ba ne nasu, malaminsu ne ya karantar da su wata ibada wani wurdi, sai suke nasabta wannan ibada da wurdi zuwa gun malaminsu. Kai kuma kungiya ne ka kafa musamman saboda wasu manufofi, su kuma ba su da wata manufa banda yin wurdin da malaminsu ya karantar da su. To saboda haka tariqa cikin tariqu, tariqa mafiya yaduwa a duniya a yau ita ce a tariqatul tijaniyya. Tariqa ta tijaniyyan nan an gina ta akan tasbihi ne, an gina ta akan tasbihi. Ciki akwai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sannan an gina ta akan karatun Qur'ani. Ciki farko zaka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma in ka gama zaka karanta inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Duk wannan Qur'ani. Sannan an gina ta akan istighfari. Ciki a lazimi zaka yi istighfari 100. Sannan kuma a wazifa za ka yi istighfari 30. Sannan an gina a kan salatin annabi, a lazimi za ka yi salati 100. Sannan kuma a wazifa za ka yi salati 62. Sannan kuma an gina ta a kan haidala la ilaha illallah, wanda a lazimi za ka yi 100, a kuma wazifa ma za ka yi 100. Waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne wanda ko'ina cikin Qur'ani yana bada umarni a yi tasbihi, a karanta Qur'ani, a yi istighfari, a yi wa annabi salati, a yi ta zikiri. Wannan shi ne abinda za ka na gani a ko'ina a cikin Qur'ani idan kana karantawa. Saboda haka babu wani abu ɗaya cikin abubuwan da aka kira su tijaniya face za ka samu dalilin yinsa. Sannan waɗannan abubuwa ɗin su ne ake ce ma lazimi da wazifa da zikirin juma'a. A waɗannan abubuwa guda uku su ne tariqa ta tijaniya. Duk wanda ya nasabta wani abu daban wanda ba wa'annan bane, to za a nema mishi dalili ya kawo dalili in ba shi da dalili to ba zai zama addini ba ba zai zama tijaniya ba saboda haka wannan abubuwa guda uku ne kawai su ne sufanci abinda yau ake ta yadawa wasu sun fito sun ce su ɗan hakika ne ba sa yin sallah ba sa yin azumi sun hadalta zina da caca da abubuwan da ya kamata wannan wannan din ne hankali ko da matsayin ɗan tarika ne ya san da cewa babu alaƙar wannan ayyuka da tarika ta tijaniya saboda duk inda ka ga 'yan tijaniya za ka zo ka same su sallah din ita ce babban shi'arin su abinda aka fi sanin su da sallan ne sannan kuma musulunci kansa a gharbi isrikiya su suka yada saboda shehu usman dan fojo wannan dan tarika ne ka kadire wanda kuma ɗayan shi ne cikin littafin infakul maisuri fi tarihi bilad takrur wa muhammad dallo shi da kansa ya faɗa yace baban shi a mazhaba ba maliki ne a aqida ba ash'ari ne sannan kuma a tarika na sufai shi kuma ba kadiri ne kaga ba zai yi mutum ɗansa ya zo ya shaida a kansa ya fika sanin sa ya yi zamani tare da shi kai da ka zo bayan shekara 200 da zaso mahaifin shi ka zo ka ce shi mahaifin shi ba haka ba yadda shi yake faɗa ba ne sannan kuma wasu da suke cewa shehu usman dan fojo haka ne amma ya tuba ya bar tarikar kadiri wannan magana ne wanda ba shi da tushe saboda shi shehu muhammad bello ya wallafa infakul maisuri bayan rasuwan mahaifin shi ne bayan rasuwan mahaifin shi ne ba zai yi mahaifin shi janye ya fita a kadiriya bayan ya rasu ba kaga zai fita ga gabanin ya rasu ne in kuma ya fita gabanin ya rasu zai ce ya fita ne bai ce shi ba zai ce shi ba kadiri ba ne haka nan duk daulolin musulunci Afirka da ta kafu sufayen tarika su suka kafa akwai daula ta Masina wanda wani bakadiri ne ya kafa wannan daula akwai daula ta Umar Foti wanda ita ce daula mafi girma da ta kafu na musulunci a nan Afirka ta yamma haka daula ta Sheikh Muhammadu Sunusi wanda daulan ta yi sukuti da yakin da aka yi tsakanin Sheikh Umar Mukhtar da kuma turawan Italy haka nan daula ta Kanin Borno wanda ta yi kusan shekara 900 gabanin ta yi sukuɗi wannan daula ita ma sufaye ne suka kafa ta musulunci ma a gharbi Afrikiya sufaye suka yada musulunci a tarihin musulunci a Afrika ta yamma gaba daya saboda haka wayannan su ne bayin Allah salihai sannan duk wani abinda za a nasartawa 'yan tarika wanda ba ɗarikanci ba ne to ba sufanci ba ne to wanda ba ɗan ɗarika ba ma ya sani balle wanda yake asali shi ɗan ɗarika saboda cikin sharuɗan shiga ɗarika tijaniya ko karɓan ɗarika tijaniya za a ce za ka yi biyayya ga iyayenka kaga wannan din abin da Allah da manzo suka faɗa ne za a ce mace za ta yi biyayya ga mijinta dole ne sharaɗi ne haka nan za a kula da sallah ba kai kadai ba cikin jami'i za ka kula da sallah in kai sallah kai kadai ma ba a karɓan tarikarka ta tijaniya to abu ne wanda yake sananne wanda yau in wani ya fito ya ce baya sallah baya azumi shi ba tijani ne ya kamata mutane su kasance suna da hankali cewa ai a cikin sharuɗin shiga tijaniya din dole ma sai ka yadda za ka kula da sallah a jami'i ba ma kai kadai ba to saboda haka wasu mutane ne aka turo su aka biya su domin su bata wannan tarika mai albarka wanda a yau a musulunci a yau ba abin da yake tashi yake karbo a duniya irin tijaniya in ka je America ana cewa 70% 70 cikin 100 musulman America 'yan tijaniya ne a yau tijaniya zaka same su a Indonesia zaka same su a Malaysia zaka same su hatta a China zaka same su a kasar Turkiya a kasar Larabawa a Yemen su Dubai duk za ka samu tarika tijaniya wannan ma banda ma inda aka samar da tarika ta tijaniya sannan kuma maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu ba abin da ya karawa tijaniya shi mujaddadi ne kawai ya zo ya yada tijaniya ne a duniya amma a tijaniya bai kara wani sharadi ba bai kara wani wurdi ba to saboda haka kyautan Allah subhanahu wa ta'ala ne yayi wa musulman duniya gaba daya sannan kuma an tabbatar cewa mulanmu Sheikh Ibrahim Iyas a wannan zamani ba a samu wanda ya yada musulunci aka musulunta a hannunsa kamar Sheikh Ibrahim Iyas ba, wanda rana guda sai da ya musulunta kafirai 4,000 a garin Tamala a Ghana. Wannan abu ne sananne. Ya fito a jirgi, kurjininsa da suka kalle shi ya buɗe baki da ƙarfi ya ce la ilaha illallah, dukkansu suka ansa la ilaha illallah. Ya ce Muhammadur Rasulullah, duk suka ansa Muhammadur Rasulullah, wani ma bai san ya ansa ba. Gaba ɗayansu suka karɓi addinin musulunci. Sannan kuma bincike din yana da bayani ne mai tsawo. Maulana Sheikh Ibrahim Iyas akwai wanda ya rubuta project akan kushe shi, amma sai da ya ce akalla mutane 1,000,000 sun musulunta a hannunsa. Wani ana ce mishi mai gari ya rubuta project na ya gama jami'ansa, sai a ciki ya furta wannan da kansa. Wanda kuma bincike na ƙarshe yana nuna ba za ka iya iyakance waɗanda suka musulunta a hannun Sheikh Ibrahim Iyas da 4,000,000 ko 1,000,000 ko 2,000,000 ba. Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai shi ne ya san adadin waɗanda suka musulunta bayan littattafan da kuma ya rubuta ya yaɗa. To saboda haka maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas ba wani abu sabo da ya kawo cikin addinin musulunci, ba wani abu sabo da ya kawo cikin tarika ta Tijaniya. Duk ya yaɗa musulunci ne a duniya. Shi ba za ka gane ma ba ci gane ba ne sai in ka same shi a Madina nan, Madina Tubai Kaulak a nan yana wazifa, za ka gane shi wa shi ba ci gane ne. In ya fita kawai shi yana yaɗa musulunci ne, baya ma batu na ɗarika Tijaniya. Da wannan ne aka zo aka san shi. Sannan ‘yan uwa su san da cewa ɗarika ta Tijaniya ba ta da alaka da Shi'a, kamar yadda tarika daban, kungiyoyi na izala da sauransu daban, haka nan tarika daban kuma Shi'a ita ma daban. Saboda haka babu alaƙar Shi'a da tarika ta Tijaniya. ‘Yan uwa su san da haka. Da Shi'a suke cewa tarika da Tijaniya da Shi'a guda ne, wannan ba daidai ba, gaskiya ba ne. Ba suke cewa ana son Ahlul Baiti haka ne. ‘Yan Tijaniya babban abin da aka san su da shi son Ahlul Baiti, amma Ahlul Baiti suna son su ne gaba ɗaya, ba sa wariya. Yayin da su kuma suna son Ahlul Baiti wasunsu banda wasu daga ciki. Hatta a ‘ya’yan Fatima radiyallahu ta’ala anha ba sa ƙidaya Ummu Kulthum wacce Umar bin Khattab ya aure ta cikin Ahlul Baiti. Ba sa ƙidaya Musa wanda ya rasu yana ƙanƙani ɗan gidan Fatima, kuma ganin su Hassan da Hussein ba sa ƙidaya shi shima cikin Ahlul Baiti. Sannan zuriyar Sayyidina Hassan ba sa ƙidaya zuriyar Sayyidina Hassan gaba ɗaya cikin Ahlul Baiti. Saboda haka sun ware wanda Ahlul Baiti in aka faɗa gidaje guda shida ne, gidan ma'aiki alayhi salatu wassalam, da gidan Sayyidina Ali, da kuma gidan Ja'far da Aqib, da kuma gida Hamza da Abbas. Waɗannan gidaje guda shida su da zuriyarsu ila yaumil kiyamati su ne ake cewa Ahlul Baiti. Waɗannan su fudu ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, Hassan da Hussein da Fatima da Ali radiyallahu ta'ala anhum. Waɗannan ana kiransu Ahlul Kisa'i ne, Ahlul Aba'i. Su ke bantattu ne, khasatul khasa ne cikin Ahlul Baiti. Ba ana nufin su ne kadai Ahlul Baitin ba, kamar yadda su Shi'a suke faɗa wa haka. Sannan mu ‘yan Tijaniya mun yarda da Qur'ani nan cikakke ne, full cikakke, ba gyara ko ɗugo ba bari a cikin Qur'ani ba, ko wasa dai guda ɗaya. Amma su cikin aƙidunsu suna cewa Qur'ani akwai ayoyin da aka ciccire, wanda wannan ya saba wa abinda Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Sannan cikin aƙidarsu akwai kushe sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda mu kuma Tijaniyawa abinda muka gada a wajen Shi'a Tijaniya na cewa babu wali komin girmansa wanda ya isa ya kai wani sahabi komin abin nan yadda ya kasance a cikin sahabbai. Ma'ana inda za a samu wani sahabi shi ne can ƙasa, duk sahabbai sun fi shi daraja. A samu wani wali kuma duk duniya ya fi waliyan duniya gaba ɗaya daraja, kamar shi Shi'a Tijani ɗin. To shi wannan waliyin ba zai kai wannan sahabin daraja ba, ko kusa da shi ba zai so ba. Har yake cewa عملنا وعملهم كمشي النملة والسرعان القطع حتى شأمة جاني فلا يتي أيكم وليي دكما أيكم أيكم صحبا منذ صلى الله عليه وسلم يتي كمر تفيا تروروني da kuma tashi sauri irin nutsu da ake ce maka ba to saboda haka mun yadda da sahabban manzo mun yadda da matan manzo muna girmama su mun yadda musulunci yana da tarihi bayan ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam an yi Abubakar an yi Umar an yi Usman khalifancin su kuma ingantacce ne kuma a zamanin su ne musulunci ya yadu duniya gaba daya mun yadda da mutanen Badar da Uhud ba ma wari tsakanin Ahlul Baiti ba ma wari tsakanin sahabbai duka gabaɗaya mun yi imani da su sabanin su kenan to saboda haka zamu iya takaitawa a wannan lokaci lokaci ya riga ya a karshe muna mika godiya ta musamman ga shehunanmu irin su Sheikh Malam Shu'aibu da sauransu da shi wanda ya gabatar din da kuma mai masaukin mu Sayyidina Malam Hassan da kuma Alhaji Mika'il wanda ji muka yi karatu a masaukin sa da sauran tawagan da muke tafi da su su Malam Bahari man irin su Malam Malam Sani Malam Alhaji Malam Ali da su Malam Mustafa da suka rako mu su Malam Umar gaba daya wanda muke tare da su kudin shabab da kuma wanda suka dau nauyin wannan shiri din da muka zo muka gabatar in shababu to gaba daya muna godiya ta musamman gare su Allah ya saka darkhairi lokaci ne muke da shi kankani amma da za mu fada ga bayani sosai amma alhamdulillah wannan ya wadatu ga duk mutumin da yake neman gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa
alaikum assalam ورحمة الله تعالى وبركاته موجود مع فضيلة الشيخ الدكتور أيوبا الله يساك مسجد الخيري الله يكار كرامة الله يساموسى نسلهم فاني ده ونن موضوع إن البركة ده ياقب سامونا الله يساك مسجد الخيري ده شيخ مالان سلمان ده شيخ مالان عثمان ده الشيخ بابلي مالا الله يكار مكرامة insha Allah gobe muna da babban majalisi a nan angon Gidda kuma ina sanma fadilatu Sheikh Dr. Ayuba zai jagoranta wannan wa'azi a harshen Hausa bayan wannan akwai Dr. Sheikh Abubakar Hassan shi ma zai yi da zabarmanci insha Allah kuma a yau bayan magriba zauyin Maulana Sheikh Shu'aib radiyallahu ta'ala anhu nan za a yi babban muhadara kuma Dr. Jibril shine ayyuba shine gaban shi insha Allah Allah ya kaimu da lafiya Allah ya sa mutane su yi amfani da wannan wa'azi mai albarka kuma insha Allah gobe in Allah ya yarda kuma a tare mu doctor yana da bayani a nan insha Allah in Allah ya yarda kare sohan lokaci dai insha Allah goma zuwa sha biyu insha Allah in Allah ya yarda insha Allah kuma raju amfani gobe talata kare goma zuwa sha biyu a tare shi insha Allah.